Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin sa na zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Satumba shekara 2018, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Yawan mutanen da suka mutu ya karu zuwa 167, an kuma ceto mutum ɗaya da rai a jiya Asabar bayan da jirgin ruwa ya nutse a tafkin Lake Victoria na ƙasar Tanzania ranar Alhamis. Jami'an Tanzania na ci gaba da binciken cikin jirgin da ya nutse a kwana na uku, yayin da kuma aka fara gudanar da binciken yadda lamarin ya faru. Tawagar masu bincike sun shafe yini guda suna ta ciro garwakin mutane daga cikin jirgin wanda ya nutse sakamakon daukar jama'a fiye da kima kamar yadda aka yi zargi, yayin da ake shiga kwana na hudu a makokin waɗanda aka rasa. Kamfanin dillancin labaru na AP ya fitar da rahoto jiya Asabar da ke cewa an ceto mutum ɗaya da rai, haka kuma kafar labarai ta Wire Service na cewa an ceto wani injiniyan jirgin a kusa da injin jirgin, sai dai ba bayanin halin da yake ciki. Babban sakataren gwamnatin Tanzania John Kijazi ya faɗa manema labarai cewa jirgin yana da adadin ɗaukar fasinja 101 ne kacal, kuma ya ce ya bayar da izinin ƙaddamar da bincike kuma za a tuhumi waɗanda suke da hannu a haɗarin. Tankiya tsakanin Amurka da China ta ƙara tsanani a jiya Asabar, yayin da ma'aikatar harkokin wajen China ta kira jakadan Amurka a China Terry Branstad domin nuna rashin jin daɗin ta kan takunkumin da Amurka ta saka wa China saboda ta sayi wasu jiragen yaƙi da makamai masu linzami daga Rasha. Wannan da yana faruwa ne 'yan sa'o'i bayan da China ta soke zaman tattaunawa kan cinikayya da Amurka saboda matsayar da Amurka na ƙara sabon haraji akan kayayyakin China. Wata sanarwa da aka kafe ta shafin yanar gizo ma'aikatar harkokin wajen China na cewa hakan yayi matukar sabawa dokar ƙasa da ƙasa. Hauko ma'aikatar ta rubuta cewa harkokin China da Russia harka ce ta ƙasashe biyu masu diyauci, kuma Amurka ba ta da wani hurumin yin katsalandan, kuma matakin da Amurka ta dauka ya lalata dangantakar ta da China. Tun farko dai China ta nemi Amurka ta janye takunkumin da aka da ta saka. Da yake magana da manema labarai, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Gen Shuang ya ce China ta rubuta takardar nuna ɓacin ranta a hukumance ma Amurka. Sayan makaman da China ta yi daga Rasha ya keta dokar Amurka da aka saka a shekarar 2017 domin a hukunta shugaban Rasha Vladimir Putin kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka da wasu harkoki. To, ana shan labarin duniya da kan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar ne wasu 'yan bindiga suka bude wuta a wajen wani faretin sojoji a kudu maso yammacin Iran, inda suka kashe kallan mutum 25 da raunata wasu 60, a cewar kafar labarai ta gwamnati. Jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar biyu, wasu kuma rahotanni na cewa an kama wasu mutum 2 da ake zargi da hannu a kai harin. Kungiyar IS da wata kungiyar Larabawa ta gwagwarmaya N2 Ahvaz sun dauki alhakin harin da aka kai a yankin Khuzestan. Kafar labaran Iran ta ce maharan sun kai harin ne a wani waje da jami'an kasar suka taru domin kallon faretin da aka saba yi duk shekara domin murnar zagayowar ranar da aka kafa jamhuriyar musulunci tsakanin 1980 zuwa 1988 bayan yaki da kasar Iraki. An gudanar da makamancin wannan farati a wasu sassan kasar. Akasarin mutanen da suka mutu dogarawan tsaro na juyin juya halin kasar Iran ne. Hau kuma wasu rahotanni na cewa daga cikin waɗanda suka mutu ɗin akwai wani ɗan jarida. Matan nan da ke zargin mutumin da aka gabatar da shi don zama alƙalin kotun ƙolin Amurka, Brett Kavanaugh, da yin yunkuri da matafiyi ta aminci za ta gurfana gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan Amurka a cewar rahotanni a kasar. Lauyoyin Christine Blasey Ford sun aika da sakon email jiya Asabar, suna mai cewa Ford ta amince da gayyatar da kwamitin ya yi mata domin zuwa ta bayar da bahasi. Tun farko dai Ford da lauyoyinta sun nemi a takaita yawan manema labarai, kuma a kada wato kada wanda ake zargi Kavanaugh ya kasance a zauren da za ta bayar da bahasin, sai dai babu tabbacin idan kwamitin ya amince da wannan bukatu nasu. Kwamitin shari'ar dai ya bayo Ford zuwa daren shekaran jiya Juma'a da ta yanke shawara, amma lauyoyinta suka nemi a ƙara musu kwana guda 'yan mintuna kafin cikar wa'adin a ranar Juma'a. Sai shugaban kwamitin Charles Grassley ya sanar ta kafar Twitter cewa ya bayo Ford zuwa karfe 2 wato da rabi na yamma ta yanke shawara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayewa da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayewa ke shiryawa kuma na gabatar. To kafin mu fara wani sabon batu, bari mu kammala muku da matsayin jam'iyyar APC na zaben fidda gwani a jihohin Kudu maso yammacin Najeriya. Ga da Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
Farko ga shugaban jam'iyyar APC na jihar Oyo, Chief Akin Oke. Chief Akin Oke ya ce kawo yanzu ba su yanke hukuncin salon irin zaben fitar da gwanin da za su yi amfani da shi ba, ko ƴar tankine ko akasin hakan a jihar Oyo. Ya ce har yanzu ba mu cimma matsaya ba. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya gayyaci dukkan ƴan takarar gwamna don a tattauna a sami mafita, amma za mu yi zaben fitar da gwani na shugaban ƙasa, kuma ƴatinke ko ƙato bayan ƙato ne za mu yi, domin shi ne mun ka amince da shi a taron shugabannin da mun ka yi a kwanakin baya. Shi ko shugaban jam'iyyar APC a jihar Ondo Mr. Ade Timeyi cewa yayi.
At the same time, the ESCO committee meeting last week, it was unanimously agreed that we are going for indirect in the state. We are doing it direct for the president. We don't have correct data as I'm talking to you now.
Mr. Adetimeyi ya ce mun yi taron masu ruwa da tsaki da shugabanni a makon da ya gabata, inda gaba daya muka amince cewa za mu yi zaben wakilai wato delegate a jiha, amma za mu yi zaben mutum bayan mutum a zaben shugaban kasa. Adetimeyi ya ce a halin yanzu ba mu da adadin yawan mambobinmu a fadin jihar Ondo, ba mu da katin zama dan jam'iyyar APC, saboda haka kowa na iya zuwa ya ce shi dan jam'iyyar APC ne. Wannan zai kawo rikici, kuma da yawa wasu mutane suna can yankin da ke da ruwa a karkara. Shi ko wani dan siyasa kuma basarakin gargajiya ya faɗi cewa jam'iyyar APC ta ce za ta yi zaben waton direct ko in ce ƴantinke a zaben shugaban kasa. Ya kake ganin wannan waton matakin da jam'iyyar APC ta dauka?
Ko matakin da jam'iyyar ta dauka ta kukuri inda za a yi ƴantinke a maganar shugaban kasa, da za a yi shugaba ta kawai, domin idan aka yi shi wanda jama'a ke so ne za a zaba.
Daga batun tsarin zaben fidda gwani, yanzu batun da ke jaran giya game da zaben Najeriya shine batun hana daukan hoto a lokacin da ake jefa kura'a ko kuma a cikin rumfan jefa kura'a, wanda hakan ya sa hukumar zabe ta ce idan har mai jefa kura'a zai shiga ɗakin jefa kura'a, to wajibi ne ba da wayar hannunsa a rike masa ko kuma ya ajiye ta. Hukumar ta ce ko baya ga kaucewa cinikin kura'a, kar mai jefa kura'a ya bata waɗanda ke jiransa lokaci. To sai dai kuma babban jami'ar adawa ta kasar, wato PDP, kamar yadda shugabanta Uche Secondus ya ce, hana amfani da wannan waya ba komai bane illa neman hukumar zabe ta mara wa jam'iyya mai mulki baya, wato APC, domin a yi magudin zabe. Shehu Yusuf Kura yana ɗaya daga cikin masu magana a madadin wannan jam'iyya, ya jaddada wannan batu a tattaunawar da suka yi da Nasir Adamil Kaya da farko dai ga Aliyu Bello kakakin hukumar zabe a tattaunawar da muka yi da shi akan wannan batu inda na fara tambayar sa dalilin da yasa hukumar daukar wannan matakin hana shiga rumfan zabe da wayan hannu
to yana da kyau muhim yana da kyau mutane su fahimci cewa hukumar zabe na dukkan kokarin da za ta yi don ta rage tarnaki da yin amfani da kuɗi ta hanyar da bai dace ba ka iya haifar da barnar da shi kansa zabe din zai tawaya domin nazarin ya nuna cewa a daidai lokacin da mutanen da suka jefa ƙuri'a suka jefa ɗin suka yi ƙoƙarin nuna waɗanda suka sai ƙuri'ar tasu a fakaice to gafafin da idan gwala domin ka nuna goyon bayanka saboda bayan ka jefa ƙuri'a ɗin ka koma ka zo ne misali tamkar ka zai ce akwai wata yarjejeniya kenan tsakanin mai saye da mai saidawa to idan aka ga wannan abu kuma wanda kuma doka ba ta yarda da shi ba hukuma ta ɗauki mataki don ta magance shi sai aka hararo cewa akwai fannuwar wasu mutane su shiga rumfar da ake jefa kuraren wato kewaye abin da ake kira polling booth ɗan kewayen da ake dangane kura'i da wayarsu ta hannu kana su ɗauki hoton kura'a su dali su nuna ma waɗanda aka cinci da su saboda samu wannan jinga da aka ji su a baya kaga idan haka aka yi to ai tamkar an gudu wasu yau kenan na kankan zaɓe ta ɗauki matakin cewa a gaɓar farko a yi gargaɗi da mutane su gane cewa yin amfani da waya don ɗaukan hoton ƙuri'a don a nuna ma waɗanda suka yi ciniki da su a baya wannan ba daidai ba ne kuma zai iya nakasa harkar zaɓe ta yadda masu samun nasara da buƙaman siyasa za su samu kenan ta hanyar yawan kuɗin da suka kashe don sayan ƙuri'u maimakon su samu goyon bayan sahihi da dorin jama'a.
To amma Aliyu baka jin cewa kamar an shiga hurumin mai jefa ƙuri'a tunda waya nashi ne kuma dama nashi ne na jefa ƙuri'a kuma ya dauki wannan abin nashi ne
to ko alama babu ba mu magana shiga hurumi ko shiga yancin mai jefa ƙuri'a an dauki wannan abu a matakin rage barbaci kaga kuwa ai a wurare da dama misali kamar masu hawa jirgin sama sai san adadin lokacin da yake tashi ko sauka akan buƙaci su kashe wayan hannunsu ko ba ce a shiga hakkin ba masu ɗaukan jarabawa a makaranti manya da ƙanana akan buƙaci su aje wayoyinsu a waje ba ce a shiga hakkinsu ba kana wasu bankuna a Najeriya idan ka shiga za su buƙaci kada ka buga waya yayin da kake cikin bankinsu duk ba a yi maganar shiga yanci ba don haka wannan bisa rurin a kare da ƙuri'a yanci da mutuncin ya dace da ita ai bai kamata a kawo maganar cewa wai an shiga yanci ba.
To Aliyu akwai wani doka da yake mara ma wannan tsari baya ko kuma wannan ƙulli baya ko kuma wannan ƙoƙari baya?
To na farko dai abin da al'umma ya kamata su tsaya shi ne daman doka ba ta yadda wani ya bayyana ina ya jefa ƙuri'a ko kuma wani ya gano ina wani ya jefa ƙuri'a sa ba don haka kare mutunci da sirrin zaɓe wani abu ne da ya bayyana a harkokin zaɓe a na duniya wa baki ɗaya kuma ita kuma zaɓe tana amfani da wannan dama ne ta nuna wa jama'a cewa kada ku sayar da ƴancin ku. Kada ku sai da ƙuri'a don yin hukan barna ce ga al'amuran zaɓe.
Ka san idan wanda ya shiga jefa ƙuri'a an ba shi dama ya shiga da wayan hannu ya ɗauki hoton abin da ya ɗauka domin ya zo ya nuna ma wanda ya jefa mawa kamar yadda kai bayani ka zai ɓata ma mutanen da ke jiran shi lokaci shi wannan kun yi la'akari da cewa shi ma wanda ya yi.
To amma daman ai tun farko wannan ƙuduri an fito da shi ne da nufin a rage barna kuma a hana mutane yin wani abu da zai kawo tawaya ko ɓata lokaci mutanen da suke kan layi a baya. Ko da a baya in mutane sun shiga ɗin shiga da waya ɗin da ɗaukan hoton kansu daman ɗaukan hoto don ka nuna babban laifi ne da bai kamata a ce an aikata shi ba don haka kaga yanzu da wannan ƙarin falala ma kenan za a ce da idan mai ɗaukan hoto na niyyar ɗaukan hoto ai ya ɓata wasu lokaci don haka ma an ƙara samun damar rage yawan lokacin da za a ɓata a wajen jefa ƙuri'a.
To sai dai Shehu Yusuf Kura ya ce sam wannan batu akwai gyara ga kuma abin da ya shirawa Nasir Adamil Kaya a tattaunawar da suka yi.
Ai wannan kamar ka ɗauki Najeriya ne kamar da yake shekaru kusan 100 ma baya yanzu a nan ƙasar a duniyar wannan zamani akwai inda za a ce ba za a shiga da wayar hannu ba an shiga masallaci da wayar hannu an shiga coci da wayar hannu an shiga jirgin sama da wayar hannu an shiga jirgin ƙasa da wayar hannu babu inda ba a shiga da wayar hannu sai a inda ake so a yi maguɗi ko a yi wani abu saboda bayan da za ka yi ka zo misali idan ana yin abin da ba daidai ba kana so ka tattara wata shaida ko wani tsari na hankali ka ce kuma kana da wayar hannu ba za ka ɗauka ba saboda haka wannan ma ya nuna maka cewa hukumar zaben Najeriya ban kaura take bata san ma abin da take yi ba, domin ai wayar hannu technology ne na zamani, kuma a ko ina a duniya ana amfani da shi. Yanzu akwai inda ya kuma sallaci ko coci daraja, amma ana shiga da su kuma ana yin amfani da su in suka kama. Babban magana Nasiru shine wannan Juma'ar da ta nuna ba za ta yi so ba, domin tun daga ran Laraba hukumar INEC ta nuna ba ta san abin da take ba, kuma ta nuna akwai wata mustaƙiliyar aniya a cikin wannan. Kuma abu ne da ya saba wa ka'ida da shari'a, domin dokar zaɓe ba ta hana ba, tsarin mulkin Najeriya bai hana ba, kuma ba a ba wa INEC dama ta ƙirƙiri doka da kanta ba, ba ta da wannan ikon, dole sai majalisa ce take da wannan ikon.
Ma shi su kura wato ba mamaki wannan mutane kan yi amfani da waɗannan wayoyi, kuma watakila su riƙa yaɗa labarai waɗanda ba na gaskiya ba, ko kuma su riƙa fidda riga malam masallaci wajen fidda sakamakon zaɓe.
Ato ai wannan hukumar zaɓe ba ta da ikon ta ɗauki wani mataki wanda ba a cikin doka yake ba. Idan akwai damuwar yin hakan, to kamata yi dokar zaɓe ta maganin waɗannan matsaloli da ta ambata. Amma dokar zaɓe ba ta ce tana da waɗannan matsalolin ba, kuma kowane hukunci da za a iya tunani dokar zaɓe ta tanaje shi, kuma ta tanaji hukuncin da za a yi masa duk wani kowane irin laifi ka yi. Saboda haka ba wannan ba ne, babu inda aka ce su suna amfani. Yanzu misali zan baka yanzu duk inda shugaba Buhari yake zagawa yake campaign din nan, kana ganin mutane suna daukar sa a cikin wayar su ta hannu suna aikawa. Yanzu wannan laifi ne, yanzu wannan in Buhari yake a daina, kana jin mutanen sa magoya bayan sa za su daina? Dan ne sai lokacin zaɓe ne, lokacin da hukumar zaben nan duk zaɓuɓɓukan nan da take yi na 'yan kwanakin nan, babu wanda ta yi shi akan gaskiya da sanin ya kamata da mutuntaka. Dan ne sai a lokacin zaɓe hukumar zaɓe za ta ce ba za a yi amfani da wayar hannu ba. Saboda haka ba wai wani zance ne na kada a ba da labari na ƙarya ko sakamako, ai ba wanda yake da ikon ya faɗi sakamako sai wanda doka ta faɗa. Saboda haka ba wannan ba ne wallahi Nasiru, wata ƙullalliya ce INEC ta ƙulla, wanda kuma take so ta yi amfani da ita domin ta taimaki jam'iyyar APC.
Yau nan shirin zai ɗiga aya, amma kafin mu tafi ku saurari wannan.
Abin da yake faruwa, mu mun zo mun yi bayyana niyyarmu a kan cewa muna so mu tsaya takara da ni da sauran 'yan takara wanda su ma suka je suka sai fom, cewa muna tsammanin za a yi komai da komai a cikin bisa ga adalci, za a yi komai da komai a cikin bisa ga fahimtar juna da ƙaunar juna. To a yadda nake maka maganan nan, a tsarin da aka ɗauka an zauna an yi mitin, wannan mitin ɗinnan ko ba komai ya kamata mu wanda muka sayi form ɗin takarar nan a ce mana to ana yin mitin, ku zo ku je ku halarci wannan mitin ɗin, ba wanda ya gaya mana.
Shin har yanzu security nan na yoge ko na north east yana nan hannu fatan? Muna ganin yin delegation kene yanzu idan babban zaɓe ma zo za ku yawo isha ainihin ka yi delegation saboda security. Eh ya kwa mazala yin za ta iya yi sai ta yi. Eh wani aikin din da aikin yi zaɓen kayan hukumu ya zo yin da. Ya ta yi sai ka yi. Eh yin za ta iya yi. Dan kana ne idan kana magana masu matsalolin tsaro misali aikin yi zaɓen kayan hukumu kuma an yi zaɓe ne gaba ɗaya shi ma ba maganar delegate ba.
Yanzu Ahmadan Hassan Umar Tambol da bakinsa da Nasir Adamahil Kaya da bakinsa, sai kakakin hukumar zaɓe Aliyu Bello da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Da isar mahajjaci garin Makka bayan ya sauka a masauki, zai fara cin karo da bakaken fata waɗanda ake wa laƙabi da tukari, suna sayar da abinci ko a hanyar zuwa harami, suna bara manyansu da yara.
Zaka zo kai tece sure nurse doctors, ba da aikin da zaka yi ka zo ka bada application ɗinka? A'a, no kwana tura ka zo ka gashi agent din tana ta maganan ido na bashi kuma da kuma inawa da aka yi min hanyar da harin nan.
Kin biya kuɗi?
Kawai passport ne.
Wannan murya daya daga cikin ire-iren mata da ake kai su kasar Saudiya da zimmar sama musu aiki da ya danganci koyarwa ko aikin nas ne, inda take zayyana yadda aka yaudare ta.
So ina zuwa airport din an ban number mutumin da shi zai zo ya dauke ni wanda zan koyar da yaran shi kenan. So tun daga ranar bayan makarantar da naje 2 weeks sai naga cewa ai abin ya sha bamban.
Maimakon koyarwa
mai yawa sai kaje kawai za su test bar shi zo ki dan mata wanke-wanke shara shikin da aka shikenan aiki sai ya zarce.
Ita dai wannan matashiya ta fito daga jihar Kano ne da zimmar koyar da harshen Turanci ga yayan Larabawa, amma kwatsam sai ta tsinci kanta da ayyukan gida kamar su wanke-wanke da girki wato yar aiki.
Kuma shikin ga Saudiya ba wai gari ne wanda zaki ce kawai zaki to ki gudu ba, in zaki zo sai an tare ki gaggad din da zaki shigo makafin ki zo maka ma dole sai kinna musu igaman ki, in baki da igama wanda takardan da zai nuna ya fita zaki da garin sai ki nuna so bane da shi dan ga bazai in to ba tunda an san miki igama ba fa ke za su ba ki rike ba passport din ki ma za su karba su rike shi a hannun su ne.
Tace bayan sati biyu tana bauta sai ta ga ba za ta iya ba, ta nemi jin ta bakin agent din da ya kaita abin ya ce tura Allah ya rufa mata asiri ta samu lambar ofishin jakadancin Najeriya a kasar.
An na samu number su consul na Jidda na yi musu magana suka ce da ni to shikenan. Shi CG wanda mai kira dadi ya yi kokarin shi rana daya ya aika mutane guda biyu suka je suka dauko ni har garin har gidan.
Ita ma wata nas da aka yi wa Roman Baka ta ce yarjejeniyar da suka yi ba shi ta tarar ba bayan da ta sauka a birnin Jidda.
Idan aka zo aka dauke ni a airport gidan Balarabe aka kai ni ba asibiti aka kai ni ba sai aka fara nuna min aikin da zan yi a cikin gidan. So sai abun da ya gaskiya I was shocked saboda ba abinda na expecting dan zo in yi anan din bai. So shi ma dai aka ce neman shi ake yi daga nan Saudiya. Ba wani company dan kawai shi agent ne. Kafin in taho sai suka nema results dina nan kenan a yanayin yanda yake gaya mun. Na tura musu su ta email.
Wannan abun mamaki dai ana kai waɗannan mutane ne kasar ta Saudi Arabia ba tare da sisin kwabansu ba. Ofishin jakadancin Najeriya a Saudi Arabia na yunkurin magance matsalolin safarar mutane domin aiki a kasar. Ambassador Muhammad Sani Yunus ya ce
daga umran suke komawa kamfani guda a wannan shekara ta 2018 jira abin da suke aiki tare da shi sun kawo mutane 616 sun bace
a cikin mutane nawa
a cikin mutane 1,100 da suka kawo a dalilin haka yanzu shi kamfanin an ci taron shi Odirias $15,500,000 sai kuma wadda wasu kamfanoni ke kawo su ba mu da adadin su aka samu wadda ta gudo dan wahala muka fara tuntubar gwamnatin kasar nan akan cewa asai a samu yarjejeniya tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin Saudi Arabia domin kawo ma'aikata in har ma za a kawo amma dan tani ne ba dan Najeriya ɗaya da zai zo Saudi Arabia aiki
baya ga waɗannan masu zuwa domin samun aiki da dama wasu na ballewa da zarar sun zo aikin umara ko aikin hajji inda suke karewa da sayar da abinci da zarar sun ga yan sanda sai su ara a nakare gudun kada a kama su wafi yawan waɗannan mutane su ake kira da tukari. Ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mata ta bayyana yadda aka yi zo garin Makka.
Ni lokacin da na zo Makka daga garin Gwarzo ina jujjuya sana'ata masha Allah tabarakallah.
Kin zo da niyan zama ne ko kin zo umara ne?
Lala ni dama da niyan zama na zo.
Wa ya kawo ki da kanki kika biya?
Da kaina na biya na zo Makka.
Hanya aka
alhamdulillah Lalaba wanda ya mini hanya. Ni ne sha'awa na biya na zo sana'a ta daidai gwargwadon iko ina saro kaya in siyar riguna haka
in kika saro kaya a ina kike sayarwa
idan na saro ka ina zuwa kasan kubri ina sai da su a nan cikin garin Makka ne kubri ga
wadanda suka zo aikin haji ko umara kike sayarwa
yanzu ya zo aikin haji zai iya sai wanda ya zo umara ma zai iya sai shekara ta 6 na hari ta 7 insha
Allah mu igama ne
ai lalaba ne da igama ta basmin indallah saboda dan me igama yanzu a nan garin bai da wani tasiri in ba na Allah ba ni ba a taba kama
kin taba aiki a gidan Larabawa?
Lalaban taba aiki a gidan Larabawa ba.
Ambassador San ya ce da yawa daga cikin bakaken da ake kamawa da muggan dabi'u akasari ana alakanta su da 'yan Najeriya ne inda wasu 'yan Najeriya ma ke safarar miyagun kwayoyi.
'Yan Najeriya a ko'ina muke inda bakake ne mun fi yawa saboda haka kowa ma aka gani za a ce dan Najeriya ne. Mutanen da ke prisons a yanzu da ake zargin su da safarar kwaya kalla kuma da suka ba ni list din a yanzu haka sun fi su kwaye 'yan uwanmu wadda aka zarge su da kawo da safarar kwaya. Cike jakakkunan da aka rataya musu ba nasu bane. Daga can Aminu Kano International Airport ne aka makala musu wannan mutum uku. Biyu a cikin ikon Allah mun nasara sa abin hannu wanke su daga wannan zargin sun koma Najeriya. Na uku mun je har kotu. A kotu muka bada shaida akan cewa wannan ba shi da laifi. Watanni biyu da suka wuce kotu ta ita shi ma ta wanke shi da wannan zargin. Hukuncin kisa da ke kan wuyan su
ya ce hukuncin masu ɗabi'ar nan ta safarar kwaya kisa ne ta hanyar fille musu kai a ƙasar Saudi Arabia. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ya Allah ya Allah na duka.
Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsuntsiya mu daurin mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% din da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun maida shi 50% ma.
Da kare haƙƙin ƙananan yara.
Magogo yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai ya yi da wani.
Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa.
Min isiya kuna riga na ɗaukar raina. In zai yi irin da nama na sai ya ba ni 'yata.
Gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama.
Mun shi zahi. Mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata.
Sai a dakaci shirin da ni Alheri Grace Abdu zan gabatar da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 3 agogon Ghana.
Haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa da Sahabu Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
Vingt-quatre heures sur 24, VOA.